alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 50 a yau 22 ga watan Rabiu Sani Hijira 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan goma shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullu Usman Umar Gadanqaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mi tambaya ta farko bayan sallama take cewa mijin kanwata ne baya sallah idan ta ce ya tashi yayi sai ya ce zai dake ta. Abin yana damunta kuma kwata-kwata ya watan su bakwai da aure shine suke tambayar shawara dan Allah ya kamata su yi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo na biyu. Barkamu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsunci tambayoyi da shawarwari ga ma'aurata. Abu na farko shine yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi kafin su yi aure, ba sa yin bincike akan halin dan da za su ba diyarsu. Kuma annabi ya ba da shawarwari dangane da sifofi na mutumin kirki da ya kamata ya aure yarku. To duk lokacin da aka kuskure ba a tsananta bincike ba, aka aura wa yarinya wani mutum sai ya zama bai da addini ko yana da raunin addini ko bai damu da sallah ba ko bai damu da kaza ba, to wannan za a yi da na sani kamar yadda wannan baiwar Allah yau take kukan duka-duka watan su bakwai, amma mijin ba ya sallah. Kuma idan ta ce ma ya sallah ya dake ta, to na farko dai shawara shi ne lalle iyaye su kira ta, su kira shi a tabbatar da wannan zargi, kuma iyayenta su gaya masa cewa su fa musulmi suka ba wa diyarsu. Ko dai ya dawo ya ci gaba da sallah ko kuma ku kashe aure, ba wanda dogon turanci. In dai bai yi sallah ba, bai zai bi Allah ba, to kar ku bashi yarku ita kuma ta je ta bi shi, duk da cewa kabarinta daban kabarinsa daban, don wanda baya sallah kafiri ne. Allah ya gani da mu. Lalle ku je, lalle lalle a zauna da shi ya tuba ya yadda zai yi sallah, kuma a sa ido a gan yana yin sallah din. In ya gyara ku ci gaba da zama, in bai gyara ba kuma ku kashe auren. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba wai take cewa dan Allah ya sunan sahabin da yayi na Aisha sallah bayan ta yi wafati.
Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa yayi wancan satin akan laifin raka yarinya zubar da ciki, an ce malam ya ce ya aikata babban laifin kisa, to shine ya ce yayi ta tuba da sadaka, shine yake tambaya wai zai iya yin azumi 60 na diyar wannan ran.
Wato ba ina nufin yayi laifin kisa yayi kisan kai ba, na ce kwatankwacinsa kamar ya sa an yi kisan kai ne. Ai, ba za a kama shi da cewa ya kashi dan adam ba da za a yi masa diyya, ai za a yi masa haddi ba, ba haka ake nufi ba. Ana nufin ana mai wa'idi ne, ana tsoratar da shi ya taimaka an salwar da ran dan adam, ba wanda zai dauki kisa da makami ya kashe ba, ba haka ake nufi ba. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake tambaya wai ya halatta mutum ya ci bashin banki ya ja jari?
Bai halatta ba. Bashin banki in dai na ruwa ne, bashin banki in na riba ne, amma bashin bankin musulunci irin su Jaiz Bank, irin su Taj Bank, irin su Alternative da sauran wasu bankuna wadda suna kokarin kamanta tsari na musulunci, wannan ana iya zuwa a ci bashi a yi kasuwanci saboda ba sa mu'amala da riba. Su kuma yadda suke yi shine idan za ka yi kasuwa, za ka buɗe shago, za ka rinƙa sai da kaya, to za ka je ne kai cinikin kayan sai banki su tura ai invoice su za su sai kayan idan suka sai kayan bankin musulunci kenan in sun sai kayan kai kuma sai ka sai kayan a wajen su kamar kayan nasu ne su sun ba da kudin su sun ba yan kasuwa kudi kaga yanzu ya zama mallakar su to kai kuma sai su ciniki da kai su dora ma abin da za su dora maka sai su gaya maka yadda za ka biya su bashin su wanda wannan ba laifi bane kamar yadda malamai suka ba da fatawa wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi allura ta family planning ma'ana kayyade iyali kenan to jinin al'ada na kwana uku take to amma sai da yi kwana goma ya dauke shine take tambaya ya za ta yi da kwana kusan bakwai ta yi ba ta sallah kenan maimakon ta kara kwana bakwai
na farko dai ta duba yanayin jinin wataƙila bayan kwana uku za ta ga ya canja to ya nuna sauran kwanakin na rashin lafiya ne idan kuma bai canja ba iri ɗaya ne duka baki yake zuwa to ya zama al'adar ta ce ta canja daga kwana uku ta zama kwana bakwai kenan to amma dai galiban masu irin wannan allura ta planning al'adar suna da rikicewa sai ta mai da hankali akan ainihin al'adar ta ta da kwanakin da take a da sai ta ci gaba da amfani da su wallahu alam
Allah ya saka da alkari wannan take cewa idan mutum yana sallar dare to wai kafin ya fara zai shafa'i da wutiri ko kuma sai ya gama
zai shafa'i da wutiri ai shafa'i da wutiri ita ce sallar da ake rufe sallar ta dare ko in ce wutiri wannan biyun biyu duk sallar dare gaba ɗaya banda wutirin ai shafa'i ce haka sai an gama gaba ɗaya sai ya wutiri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa macen da take jinin al'ada to da daddaren tana yi so a shegari idan ta tashi da safe sai ta ga ya dauke so shine take tambaya za ta iya yin wanka ta ci gaba da azuminta ko kuma azumin wannan ranar ya wuce mata
idan lokacin daukewan jinin ne yayi kwanakin da ta saba tana yi na al'ada shi lokacin sa ne yayi kuma ta ga alamun daukewan jini za ta iya wankanta ta dauki azuminta amma matakai ne na tsakiyar lokacin sa ne ba azumi a kanta ya dan tafi hutu ne kawai zai dawo amma idan ta san karshen kwanakin ta ne da take yi shikenan sai ta yi wankanta ta yi azuminta in kuwa tsakiyar jinin ne ko farkon jinin ne ba za ta yi wani azumi ba tana cikin al'ada kenan wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai addu'ar da ake wa ake kama kan yara a musu idan mutum yana da yara kamar guda bakwai so wai zai iya karantawa a ruwa sai a ba su ruwan su sha
ya halatta ana yin ruqiya a cikin ruwa a karanta addu'o'i a cikin ruwa a bawa mara lafiya ko mai larura ya sha ya halatta babu laifi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mutum yana cin abinci sai abincin ya kare aka zubo wani kamar aka karo kenan shin wai sai ya sake yin bismillah
ba sai ya sake ba inda yana cikin cin abincin ne inda yana cikin cin abincin aka karo wani kamar yara suna cikin cin abinci aka karo wani ko manya suna cikin cin abinci aka karo wani amma idan an canja wurin zama ko kuma sabon abinci ne daban sai a bismillah idan za a ci wallahu alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ko yake cewa shin ya halatta mutum ya aske gemun sa ya bar gashin baki
bai halatta ba a aske gemu a bar gashin baki manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi uful liha wal khushawarib ku cika gemun ku ku danda tsaye bakin gashin baki barin gemu sunnar annabi ne ra'ayi sunnar annabi ne kuma barin gemu shine bambanci tsakanin namiji da mace manzo Allah ya ce Allah ya tsine wani miji da yake kamanceceniya da mata la'ana Allahu al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa Allah kuma ya tsine wa mata da suke kamanceceniya da maza ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال malamai suka ce aske gemu mutum ya katse gemun sa gaba daya wannan kaman cici ne yana da mata kuma akwai wa'idi akai barin sunna a ta gemu wannan kauna ce ga annabi kuma kauna ce ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai lada kware da haka shirye gemu bai halatta ba haramun ne aske gemu gaba daya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta 20 auren ta nabi ne amma yanzu so take cewa tsohon mijin nata sun saba suna mu'amala sosai ta aure to amma wannan mijin nata kwata kwata shi sai ai wata daya ma ko wata biyu ba su alaka aure ba ita kuma abin yana damunta to har dai ta gaya masa ran shi ya baci to ta ce ma dai tana kewar tsohon mijinta to shine take tambaya yanzu wace shawara mallan zai bata
magana ta gaskiya kullum mun sha fada iyaye idan za ku aurar da yayanku ku ringa aurar da wadanda suke daidai da su yanzu ba mamaki wannan yarinya da ga yarinya ce karama kamar da kace shekara
20 shi wajen 50
to ka gani nan ba wa yar shekara 30 tsakanin su ya tsufa ya gaji kuma yana da wasu matan ba zai iya yi da ita ba bayan da zaka hada sabuwar mota da tsohuwar mota a titi kace wai gudun sai iri daya ba zai yi ba kurakure ne iyaye suke yi da kuma su kansu matan musamman idan mutum yana da karafa sosai a tattare da shi to sai kaga ko mun tsufan sa zaga aure shi kinan yanzu wannan yarinyar ta je ta aure wanda tafi karfin sa tafi shi ainihin wato ba ni sunan shi bukata ba zai iya miki komai ba tunda shekarun sa sun yawa rashin lafiya ta ila ya kasara shi nauyi yayi masa yawa rayuwa ta wannan ba zai iya miki yadda yake so ba to kuma da ke wayi gari ki zo kina tunanin tsohon mijinki da ya mutu watakila shi dan kuma ya tsallaka ta je ta kama bukata a waje ki nemi ya sauke miki kawai ki je ki auruwar da zaki iya yi da shi zai iya yi da ke zai fi miki sauki na baki wannan fatawa ne saboda da ki je ki ci gaba da fasadi da barna ko ki fada cikin tsananin sha'awar da za ta iya kai ki sai da Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su uku ne a wajen mijin su ita ce amarya to amma ranar kwanan ta wai idan zai yi tafiya sai ya tafi da ita shine take tambaya hakan da ake yi daidai ne
ranar kwanan wa
ita amaryar ita ce wacce ta rubuto tambayar
ranar kwanan amaryar
eh
sai ya yi tafiya da ita
idan tafiya ta kama shi dai ko kuma dai yana setawa ne yana yawan da ya tafiya da ita ranar kwanan ta
in ranar kwanan ta ne babu laifi tunda kwanan ta ne
sauran ba ya yi da su
to wannan kuma idan yayi kasdan ne da nufin fifita ta akan saura ya aikata haram wala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa walan tastadilu an walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa inda Allah ya hana mutum ya nuna bambanci tsakanin matansa guda biyu amma dai wannan tunda ranar girkin ta ne ko ina ma je da ita bai laifi ba wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ƴaƴan abokiyan zamanta take son ta koya wa karatu amma idan ta tuna abin da iyayensa suka mata akan yaran sai ta ji kawai ta kyale su shine take son mallam ya bata shawara
ta yi dan Allah tunda Allah ya bata ilimin da za ta yi ka ta koyi ilimi shi ilimi kana ba wa masoyinka da makiyinka gaba daya kuma abu na biyu ai iyayensu ne suka yi mata ba daidai ba ba su yaran ba ki taimaki yaran watakila su za su taimake ki su taimaki naki yayan watakila iyayen su mutu ki zama ke ce uwar kuma ki zama ke ce wadda zaki ci moriyar su ko da wasa kar ki zuciya ki ce ba zaki ba su ilimi ba ko na addini ko na zamani ki je ki taimaka musu kar ki duba da abin da iyayen suke ki dan Allah zai baki lada insha Allah
Allah ya saka da alkhairi wannan tace dan Allah tana so mallan ya ja hankalin maza masu riko da sunna dangane da auren mata masu bukata ta musamman PWDs kenan person with disabilities shine take tambaya take cewa suna da bukata su masu bukata ta musamman ba su da dama auren miji ahli sunna ne mai addini tace dan Allah mallan ya ja hankalin yan uwa masu albarka su taya ta da adda Allah ya bata miji nagari shine
amin to amma ita wannan mai dalili za ta ce sai ahli sunna kawai
to ina ga
me yasa za ta ware shi ahlus sunna
ahlus sunna ce ina ga
To na gane. To. Amma dai kamar tambayar nata sai nuna cewa kamar Allah suna ne ba sa auren masu bukata ta musamman wanda wannan ba daidai bane kuskure ne gaskiya. Kawai dai yake ce ke Ahlus Sunna ne kina san Ahlus Sunna. Amma maganar ta abun dubawa ne. Maganar ta gaskiya ne. Amma ba wai matsalar Ahlus Sunna bane kowa ma yana cikin matsala. Yawayen mu mun shayin karatu anan muna fada ba a kulawa da masu bukata ta musamman misakai, guragu, masu shan inna, masu makanta, masu dai larurori dai da bukatu na musamman. Gaskiya ba su fiye farin jini ba kuma ba a fiye auren su ba sai kaɗan daga cikin mu. Kusan da wahala ma kaga lafiyayyen mutum ya je ya auri mace makauniya, da wahala kaga lafiyayyen mutum ya je ya auri gurguwa ko kuturwa ko wacce take mai dingishi ko mai ido daya ko mai yawanci dai gaskiya ba a kula da su. Kuma wannan ba daidai ba ne kuskure ne. Ni kaina wannan tambayar ta tayi min wa'azi wanda ya kamata mu ci gaba da fadakar da mutane mu zaburar da su alherin auren irin waɗannan mutane. Akwai auren, akwai kuma jihadi da taimako a ciki. Ba wani abin da mutum zai rungu dan ya auri mace makauniya, Allah zai bashi lada, ko ya auri mace musakiya, ko ya auri mace mai wata larura ta musamman. Yayi jihadi kuma Allah zai bashi lada akan wannan jihadi dai. Kuma babu wani dalili a shari'a da yace wai mutum Ahlus Sunna ko ba Ahlus Sunna ba kai ya je ya auri mace mai rauni. A'a, da yake shi dai aure ra'ayi ne. Fanki kuma tabalakum Qur'ani yace masna wa thalatha wa ruba. To sai mutane suke fifita kyau, suke fifita halitta, suke fifita kaza, suke fifita kaza. Amma magana ta gaskiya wannan yarinya abinda ta faɗa gaskiya ne. Idan har kowa ya ce sai ya darje ya zabi mai kaza mai kaza, to waɗannan masu bukata ta musamman ya za a yi da su? To sai a ce kuma idan baki samu auruwa ba sai a nemi wani irin ki mai bukata ta musamman sai a hada ku tare sai a taimaka muku. Wannan dai matsala ta masu bukata ta musamman karatu ne yake bukata mai zaman kansa, yanda ake tozartar da su a gwamnatance, yanda ake tozartar da su a zamantakewa yau da gobe, yanda ma ba a kulawa da su. Hatta yanzu masallatai za ka ga masu ba da taimako da azumi ko waye da wahala ka ga an bude wani shafi na musamman na kula da bukatu masu bukata ta musamman. Ana ta maganar dai taimakon marayu, amma ba da wahala ka ji an ce bari a ba da taimako na musamman ga masu bukata ta musamman. Allah ya taimake ku, kuma Allah ya sa gwamnati ta kula da ku, masu kuɗi attajirai ma su bude wurare na kulawa da ku. Wannan mata baiwa Allah sai ka rike wayarta. Idan Allah ya sa cikin karatun nan da muka yi wani ya ga zai jihadi, zai taimaka mata, to sai a karɓi lambar ta, sai a hada su a je a tafafata. Allah ya bada nasara da dacewa.
Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai abokiyar zamanta ce take mata fuska biyu, ba ta nuna wa mijinsu komai. Shi yasa kowane abu ta mata idan ta ce wa mijin gashi an mata abu sai baya yadda, amma ita kuma duk abin da ta ce aka ce ta yi sai ya mata magana. Shi ne suke cewa abokiyar zamantanta fa ta tsane ta, shi ne suke so mallan ya ba ta shawara.
To shawara anan mijin naku ne yake da rauni, shi miji cewa aka yi adalci tsakanin ma'aurata guda biyu, bai kamata ya rinka karban zancen bangare daya yana aiki da shi, bangare daya ba aiki da shi ba. Idan ma abokiyar zamanki tana da hali mara kyau, to mijinki shi ma yana da hali mara kyau kuma yana da rauni. Amma abin da kullum nake gaya mata, kowa ta san cewa zaman kanta take yi, kowa ta san cewa zaman kanta take yi ba zaman abokiyar zaman ki ke ba. Idan ta cutar da ke, ki nemi hakkinki cikin hikima da basira. In ta zalunce ki ma, ki nemi hakkinki cikin hikima da basira. Sannan kuma ki kokari ki fadakar da mijinki ya gane rashin adalcin da yake a tsakanin ku na fifita wata akan wata, wannan zai iya kai shi ma ya shiga cikin wuta. Sai ki hakuri zama da kishiya a wannan ƙasa, sai yin hakuri. In kin bar gidan ma kika tafi wani gidan aka hada ki da wasu kishiyoyin, baki san kuma ya halin su yake ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana so a yi mata bayani akan falalar azumin nan na kwana uku a cikin kowane wata. Sannan shine take cewa kuma idan mace tana haila a waɗannan kwana ukun ya za ta yi.
To a maganar azumi dai kwana uku a kowace wata, kowane wata hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi ne in mutum ya ga dama malamai sun sabani ko dai a yi shi 13 14 15 ayyamul bayt kenan fararen kwanaki ko kuma duk kwana 10 a yi daya kwana 10 tsaki a yi daya kwana 10 na ƙarshe a yi daya wasu malaman ma suka ce in ka hade ukun kawai ka yi su a wuri guda shikenan ka sauke wannan nauyi salasu ayyami min kulli shahr yana da falala kwarai kuma Allah zai rubuta mutum kamar yayi wata guda yana azumi kwarai da gaske da kuma falalar azumin litinin alhamis shi kuma yafi na kwana uku a wata saboda litinin alhamis guda nawa za a samu a wata guda hurhudu takwas a yafi takwas
da sati guda biyu sati hudu ne a wata
to biyu
takwas ko tara
litinin takwas
a litinin hudu
litinin hudu
alhamis
hudu yau to kaga
ko tara ma
yauwa to kaga wanda zai azumi sau takwas in Allah ya taimake shi kaga ba za a hada da wanda ya kwaya uku ba eh sai me ita ce wai din
idan suka zo mata a kwanakin haila
idan sun zo cikin kwanakin haila ba za ki ba sai shikenan Allah zai baki ladanki kamar yadda hadisi yazo sai duk wanda ya saba yana aikata wani aiki na alkhairi sai bai samu damar yi ba Allah zai rubuta masa abin da ya saba yana yi in kuma kika tsallake kika bari bayan waɗannan kwanakin kika yi su a wasu kwanakin dai Allah zai baki ladan gaba daya jam'an bainal husnayaini na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan ya shigo masallaci ranar juma'a ana kiran sallah zai yi nafila ne ko kuma ya jira a idan da kiran sallah
abu guda biyu ne idan yana son falalar amsa kiran sallah sai ya jira yana tsaye har a gama kiran sallah ya amsa kiran sallah tunda wanda manzo Allah yana cewa duk wanda aka kira sallah ya bi kiran sallan kuma yi masa addu'a Allah mar ba zai dawo tamma har zuwa ƙarshe eh salatin annabi kamar yadda zuwa a sayi muslim to ceton annabi ya tabbata gare shi to kaga ya samu wannan falala sannan kuma bayan ya gama bin kiran sallan kuma sai ya zo yi nafila ya gaida masallaci tahiyatul masjid to shi ma ta falala ne kenan inda zai tsaya din ya bi kiran sallan yayin nafilan to wannan yafi kwarai da gaske idan kuma zai yi nafilan sai ya bari bi kiran sallan ba shi ma babu damuwa yana da wannan damar zai iya yi wallahi alam
Allah ya saka da alkari sai tambaye shi ta gaba yake cewa wai zai iya yin bismillah kafin a kira sallah ko iqama idan mutum zai iqama ko zai kira sallah zai iya yin bismillah
zai iya yi amma ba lallai yayi da a fili ba tunda ana so dai duk abin da mutum musulmi zai yi ambaci Allah na'am
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa ya halatta lokacin da za a tada iqama ta sallar farilla mutum da ya tada nafila lokacin saboda yana son ya samu falalar rak'atan al-fajr saboda ana tsawaita wai sallar asubar haye idan ba a yi ruku'u ba
zance mafi inganci bai halatta ba saboda hadisi da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza uqimati salat fala salatu illa maktuba idan aka tsayar da sallah to babu wata sallah ce ta farillan nan da zarar an fara sallah ta farilla a masallaci to wannan lokacin gaba ɗayan sallah farillan ce dan haka mutum yazo ya kama nafila ai abinda zaka samu a cikin farillan nan ba zai taba kwatantuwa da nafilan da zaka yi ba shi yasa wasu malaman ma suka ce ma ai babu masallarwa da an tada iqama inda ana farilla to koda kana kabbara wata sallah ta nafila babu ita ma dan annabi ce fala salata illa al-maktuba wasu kuma suka ce la salata kamila ne babu cikakkiyar sallah ne akwai sallar amma dai ba cikakkiya bane saboda ka ci kuɗa ta ga farilla ga ta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene ko yake cewa menene hukuncin mace wai sai ta sa karamar riga ko wacce dai bata rufe mata jikinta ba haka kuma sai ta sa hijabi sai ta fita unguwa so da alama ana ganin jikin su irin waɗannan kuma ana ganewa ba su sa babbar riga ba mostly karamar riga suke sa shi ne ki tambaya
idan hukuncin idan mace ta saka wata karamar riga ko wani karamin kaya a cikin jikinta in ta sa wani babbai rufe shi in dai ya rufe ba a ganin tsaraicin ta to wannan ba laifi tai ba daidai ne tunda dai daman meye ne ba a so aikar a ga tsareshin ta ba a damu da na cikin ba ko da ba komai ma a jikinta amma dai ta an tabbatar kayan da ta sa din kamar yadda aka kawo sifar hijabi mai tsawo, mai kauri, mai duhu, mai fadi, mai yalwa, mai lullube jiki, wannan ba laifi. Amma in ta saka yan kananan kaya ta dora babban kaya, after dress ke cewa ko, to kuma ya zama transparent ne, mana ana shafaf ne, ana hango kayan ciki, to kaga wannan wani bayyana ado ne na fitina, to wannan haram ne, irin wannan kwalliya haram ne, yana tada sha'awar maza, kuma yana bayyana tsiraici, haramun ne mace ta irin wannan shiga, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijinsu, amma ta farkon wai tana ba su matsala, ta yi kokari don su zauna lafiya, amma kullun zaginta take, ba ta son ta yi magana da ita, ta ce ba za ta taba mata magana ba ma. Shi ne take tambaya ya za ta yi, tana jin tsoron kada ta mutu laifin rashin yi wani magana ko gaba ya kama ta.
Mutum yana da dama, abokin amayya da gaba yana da dama ya ce shi ba zai maka magana ba, amma kuma kai ai ba yi da ikon ya hana kai masa magana. Za ta iya cewa ita ba za ta yi mata magana ba, amma ita ba ta isa ta hana ta yi mata sallama ba. Abinda shari'a ta ce daman ba dole sai an yi hulɗa 100% ba, duk wanda ya ce ba ya san mu'amala da kai shikenan, quite alright. In kun haɗu kai mai sallama, in ba ka haɗu ba yi harkarsa kai harkarsa. Idan bai da lafiya ka gaishe shi ba dan halinsa ba, in alheri ya same shi kamar safarin ciki ba dan halin sau, shikenan sai a zauna lafiya. Da haka in kun hadu da ita a gidan biki ko taro da miji, ya dauke mata sallama, ko ta amsa ko bata amsa ba, mala'iku suna amsa miki, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin wai mata aure ta shiga mota zuwa wani gari kuma a sa mata wani kato a kusa da ita, ta ce jikinta yana gugar jikinta, ta ce kuma dole ce tafiyar ta kama ta. Shine take
asali haramun ne mace ta hada jikinta da wani namiji, ma haram ne ya hada jikinsa da matarsa ba, haram ne wannan, kuma zina ce. Al'ainu tazni wa zinaha al-nazru wal yadu tazni wa zinaha al-batsh wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta wal farju saddiqu dhalika aw yukadhibu. Ido yana zina, zinan ido, tsura ido a kalla na sha'awa, shi ma zina ne. Hannu ma yana zina, me zinan hannu taba jikin mace, ya taba mace. Kafa ma tana zina, me zina kafa takawa ta je inda za a yi barna. Farji shi yake gaskata wannan ko ya karyata. Haka wannan tsari na gargajiya da muke yi, ko in ce na maguzanci da muke yi, a je a motar haya, ana hada matar aure ko yarinya budurwa da samari a titi a kujera ɗaya daga Kano zuwa Maiduguri zuwa Kaduna zuwa Abuja, wannan haram ne. Haram ne hada maza da mata a kujera ɗaya, haram ne. Daga duk wani mai aikin union ko mai aikin commercial ko direban mota ya kula da dokar Allah a cikin tukinsa, a ware mata daban, maza daban. Daga idan kin je ki yi kokari ki zauna inda ba za a hada ki da namiji ba, idan kuma babu to ya zama larura, amma dai kuna cikin haramci ya zama larura, ba yanda zaki ne ki kokari ki matsa dai koya tamam. Abin tausayi mai mallan za ga motocin nan namu yanzu, duk inda aka ci gaba mallan mota kujerar dare kujerar nan ta fasinja mutum biyu ne ko mutum uku
a baya,
a baya
ta gaba mutum
ɗaya, yawa, amma mu mutum hudu suke sa
ka biyu a gaba,
wallahi kaga wannan zalunci ne, kuma ba wanda zai gyara wannan sai gwamnati. At least akwai takurawa a sa mutum hudu a kujera, mutum hudu to wai an ma saba a ai mutum hudu ne, ko matar aure ko budurwa ko yarinya ko wani, sai a hade su. Haramun ne hada jiki da mace, haka masu a caba, haram ne dan a caba, haram ne dan a caba ya goyi mace, sana'ar a caba ana goyen mace, mutum ya goye mace a gadon bayansa, jiki na taba jiki, haram ne. Haram ne ita mace ta hau bayan namiji, haram ne shi ma namiji ya hawar da mace a bayanta, a bayansa, haram ne kuma zinaci. Don haka ya kamata a kiyaye kuma ai taka tsantsan,
kuna fef
ko keke na fef shi ma kuna suna hada maza da mata a dai sauki kenan, shi ma duka haram ne. Ya kamata a karantar da su su san akwai dokar Allah a kansu, kuma mutum yana neman albarka ya daina abin da zai fusa ta Allah. Amma na abin bakin ciki, wata kungiya sun turo mini cewa a Kano suna da keke napep adisau na mata wanda mata ne ma direbobin kuma wannan kungiya sun yi kokari sun saka wannan adisau a cikin garin Kano saboda su yayewa mata bakin cikin da suke haduwa da shi na cakuduwa da maza suka ce amma abin da zai bakanta maka rai shine wasu matan ba su hawa ma babur in sun gama cice mai tuka ba za su hawa ba ni kaina na gani da idona sai ga in mace ce ta yawo ce ta murda tana kona mai ba hawa matan ba su hawa sai ka ga mace ta zo ta tsaye da adidi sai wanda za a hada ta da namiji wallahi sai Allah ya kona ki kuma ba ku da hanjari ba ku da uzuri a wajen Allah dan haka a taimake su waɗannan bayin Allah da suke daukan mata zalla a taimaka musu a rinka daukan su shata suna kai mata asibiti kuma ku rinka zuwa gurin mata kuna yin aiki kuma ba laifi bane mace matar aure ta sa niqabinta da hijabinta tana yi abun mamaki a wanda zai burge ka ni dai duk wacce taba gani tana tuka babur din aje sa wannan wallahi hadda niqabi a cikin su da hijabinta da niqabi kai mallan Kano in an so ayi addini za a yi mallan abun bai baka sha'awa kwarai da gaske to amma ba a patronizing malamai ba sa ta tallata su a wajen karatutuka ai ta bayani da muhimmancin haka ba amma damu da su ba sannan kuma su kansu matan akwai shake yayi a cikin matan sun fito su hau inda za a hada su da namiji wallahi wannan ba daidai bane kuskure ne kuma yana da kyau a rinka daukan su a karfafa kasuwancin nasu saboda sun yi dan Allah ne dan su nuna mana cewa suna Kano akwai tarbiya a rinka daukan su shata suna kai yara makaranta ɗan yara ɗan primary ɗan nursery su rinka zuwa da sassafe su kai su kun ga sun samu na balance su kuma dawo da su in dai yara ne maza ƙanana babu laifi sannan kuma a rinka hawa sannan kuma kungiyar ku rinka mai focusing akan asibitoci yawanci mata sun fi zuwa asibitoci da kuma bakin kasuwanni da gidajen biki haka na mata da inda ake taron gidajen biki sai ku je ku yi parking da su tsaya bakin titi suna tsare yan adidi sau maza wanda su tsare ku wannan abun ya burge ni kwarai na san mun shayin hudu ba akan attajirai masu kuɗi su rinka samar da adidi sau ana ba wa mata an samu rage zaman banzan mata kuma an sama wa mata sana'a kuma babu wani haramci a ciki tunda mace ce za ta tuka ta sa hijabinta da niqabinta kuma za ta ɗauki yan uwanta mata ba wani haramci a ciki an sama musu sana'a an taimake su muna fatan Allah ba mu dace Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan kamar dai ita ma an amsa shigin tambayar ba idan mutum ya zo masallaci ya kabbara nafila yayi raka'a daya sai aka tada iqama za a tada sallar farilla shine ke tambaya zai karasa ne ko kuma
sallamewa zai je bi ya sallame je bi shine zan ce mafi inganci idan ukimace sala sala salata illal maktuba wasu malaman sun ce karasa da gaggawa wasu sun faɗi haka amma dai zancen da yafi inganci shine ya sallame ya bi don samun falalar farillar minti ɗaya da zai rasa a cikin sallar farilla minti dubun nafila ba za ta bashi ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa aure yake so zai ƙara amma akwai matsala tsakanin su shine yake so malam ya bashi shawara da kuma ƙarin bayani ya ake rike mace sama da ɗaya a musulunci
a wannan gida zai zo a mai karatu ai malam
lekace guda
kware da gaske
a takaice
gida zai zo a masa karatu na farko dai wanda zai ƙara aure ya zama yana da iko dan sai da iko wanda bai da iko kai ya ƙara aure mun shayin bayani akan halin da mutane suke ciki a yau na auren sha'awa auren yayi auren abokina yayi nima nayi ana ga wata ta burge ni nima sai na aure ta a wallahi wannan kaza da ma masu tausayi ma auren tausayi bai da hali amma tausayi yasa yaje ɗebo kaya yazo ya zuba a gidansa baya iya ciyarwa baya iya daukan nauyi in ka ganta ka tausaya mata sosai kai mata addu'a ka mata hanya ka taimake ta amma ka je ka dauko abin da ba za ka yi ba ka tozartar da ita ka tozartar da sauran matanka ka tozartar da kanka to kaga Allah ba baki ali ka zai ba cewa ai ta je ka auro ta baka da hali ba ciyarwa ba daukan nauyin asibiti ba daukan nauyin larurar rayuwa wannan ba daidai bane so dole in za ka yi aure ya zama akwai istita'a akwai iko akwai halin zuwa idan ba halin yi kai sannan kuma ya zama kana da tsayayyen ra'ayi kai namiji ne cikakke a gidanka zaka iya tsawatawa duk wacce ta yi ba daidai ba zaka iya mata fata kuma ba zaka karkata zuwa ga wata ba saboda son zuciya ko zalunci muhalli yana da kyau samu wadataccen muhalli idan mutum zai ƙara aure ya fi daɗi kowa da wurinta ya fi daɗi ya fi kima ya fi daraja kuma ko annabi ma sallallahu alaihi wasallam duk talaucin da ake rayuwa a zamanin shi kaga ai matansa kowa da bangaranta to kai ma ba laifi idan ka kula da kowace mace ka samu mata bangaranta samu privacy wannan abu ne mai kyau sana'a mai karfi da ci da ciyarwa wannan larura ne a zaman aure in kana da shi sai kai kuma dole sai ka zama mai hakuri saboda duk wanda yake da mata zai kara ta biyu to sai yayi zama mai hakuri saboda matarsa ta farko za ta tada hankalinta za ta shiga tashin hankali za ta shiga damuwa idan Nana Aisha Allah ya mata rahama ya ji kanta bata kubuta daga kishi ba tana cewa ita ma mace mai kishi to ya zaka hana yar wani kishi kana aurenta zaka kara aure ba za ta nuna damuwarta akan kishi ba dole ta nuna musamman idan ana zargin ka baka da adalci ko ba zaka iya kulawa da hakkinta ba so gaskiya dai babbar magana ne ƙara aure amma sai an shirya Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa kuma Allah ya saka ka zalunci abokiyar zamanka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da aure da yara hudu to tace kusan shekara 11 kenan tun bayan dawowarta gida haihuwar fari cewa aka turo kanin mijinta annan mijinta ya zo ya zauna a gidan tare da su ta ce da ban daki ɗaya ne ma a gidan na cikin ɗakinta shi kanin mijin yake shiga ya amfani da shi daga baya dai aka samu aka yi masa wani toilet din a baya
ina mijin
yana nan tare suke so ta ce ba ta samun sakewa kwata-kwata idan ta yi baki ma wani lokacin baya tashi sai dai su shiga ɗaki
shi kanin mijin
yana zaune a falo an samu mai aiki ma daga baya da ya daina aikin su abin da yana damunta to babban abin da ma yake damunta yanzu ta ce kwanaki mijin nata ya yi tafiya sai aka kama kanin mijin wai yana yin wasan banza da yaran makota har abin aka tashi rigima dai yana wasan banza da hirar batsa da yaro karami so abin da ya dame ta da mijin ya dawo ta faɗa masa amma dai kira shi makota sun kira shi sun gaya masa sai ya ce wai ai ba lallai ne abin da aka faɗa gaskiya ba ne so ta ce ya ƙara aure mijin ta yi ya kai kanin nashi gidan amaryar mijin ya ce wallahi ba zai kai shi ba dole a nan zai zauna so matsaloli dai ta yi magana an ce kuma ta ce yanzu ba ta ma samun natsatsen bacci saboda yaranta ɗakin su daban to tana tsoro kai lalata mata yara cikin dare sai dai ta tashi tace ba ma ta iya bacci saboda ta je ta dinga duba yaranta me suke ciki shine take neman malam ya bata shawara dan Allah ya kamata ayi
ayin da ya kamata ayi kawai ta kore shi shine iya abin da zan faɗa duk yanda za a yi ta kore shi saboda zaman haram ne ka gane hujjata tunda ita gidanta ne ai ta ci gida da ƴaƴanta
Har hudu.
A zo a kawo mata balagaggi a sa mata shi, wani ai zalunci ne. To kaga irin wannan tambayoyin, wannan shi ke nuna mazan wasu azzaliman mutane ne. Sannan kuma malam da rayuwa irin ta maguzanci. Yanzu in bam da ba maguje ba, ko ba maguje ya yi wannan? To ni jiya ne ma aka yi min wata fatawa wani yake gaya min wani arne ne. To arne ne ma dai. To wai shine shi ma dai yake kwana da kaninsa da matarsa a daki daya. To amma shi ma din arnin daga baya ya kori dan uwannan sa.
To arna maki.
Yaya za a yi musulmi ya wannan? Kuma yaya za a yi iyaye ku goyi bayan wannan shakiyancin da tsiyar?
Sun goyi bayan.
Ba daidai bane. Daka ki je ki nemi ƴancin ki. Ya halatta duk yakin da zaki a nan ki kore shi. Dan ban san yanayin da take ciki bane ba. Wallahi da sai a gaya masa ko ya kori yaron nan ko kuma akan aurensa. Kawai ki garkama sakata ya kare shi bugun kofa ba za ki bude ba. Da zarar ya fita ki bar shi kwana a waje. idan kika tada hankali akan haka mijin ya abun nan kuma mijin a koina yake a Najeriya a kai shi wajen wani malami na addinin musulunci a gaya masa ga abin da yake za a gaya mai gaskiya ki tsaya ki yaki da gaske ki tabbatar kin fidda wannan mutumin ya rinka zuwa yana karban abinci ga tuhumomi sun tabbata ya za a yi namiji balagagge yana sharin bandaki da matar iyayensa yazo suna kwana a gida guda kuma miji Allah sauki wallahi Allah sauki wannan matar tana buƙatar tallafi wannan matar tana buƙatar taimako kuma ya kamata iyayenta su fitar da ita daga wannan kangin da take ciki dan zalunci ne kuma shi wannan mijin da makamantansa Allah shiryar da su kudin Allah gyara su amma wannan zama da kuke yi ina maimaita miki zaman haram ne ki je ki ga mai gidanki wallahi zaman haram kuke kuma ya cuce ki ya kuma zalunce ki kuma duk yanda za a yi ki iya kwatan haƙƙinki ki kwata ki garkama kofa ki yi bugun duniyar nan in zai cire kofar nan karki bude mai kudin shi ne maganarsa wannan halwa ce ta haram yanzu ranar da baya nan yake dakin wancan tare fa suke kwana kenan kuma an kama shi kamar yadda ta faɗa yana abin nan banza da yayan makota to yanzu ita yayanta akwai garanti babu ita ma ba ta to ya za ta iya yin bacci ba za ta iya yin bacci ba an zalunci wannan mata an shiga hakinta ki hada masa kayan saki waje da shi kwan Allah sauki ku bar wannan fatuwar ta tafi a haka abin da ya kamata a yi kenan in ba an dan yi rigima ba ba za a zo a daidaita ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan wai yake cewa ko take cewa bai ya halatta mutum ya dinga kwana da matan sa biyu
to ka duba dan Allah wani akwai wannan wai daga ina kake dibo tambayoyin nan ne dan Allah
wallahi rubuta wa suke
turo wa kuma duk a kasan nan ake wannan
abu wallahi tallahi shabe ina ga ita ta turo tambayar bai mata biyu da mu'amala aure tare tana yi ne fa malin shi yasa suke tambaya da ba a yi
mutum mai mata biyu ya hada su 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 matan kam aladu ne su ko jakuna ne su sai su yadda
sai da wala so shine yanzu da take
ta wannan al'umma lalacewa ta isa mutun matan aurensa guda biyu haɗe su a daki guda ɗaya na mu'amala juna ɗaya na ganin ɗaya la ya juz bai halatta ba wannan maguzanci ne ina ga ko ba maguje bai zai wannan abun ba matanka ne to amma ita ɗayar ya halatta daga tsaraicin ɗayar ai bai halatta ba kuma wannan wani irin dabbanci ne da rashin kunya wannan
kasan ana kallace yanzu turawa suna yin abubuwa sosai a dinga kwaikwayon su
Allah sauki malamai ku ci gaba da karantar da mutane addini a ci gaba da yaɗa wa'azi da da'awa wannan mummunar ɗabi'a ce mara kyau Allah ya shiryar da mu
amin
na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya kasance matafi to amma bai shi kawai sai ya dinga dawowa ba zai faɗa mata zai dawo ba kawai sai dai ta ganshi a gida kuma ta ce ta ji an ce a addinance babu kyau kuma ya ce ko zargi ta ce masa ko zarginta yake ya ce shi ba zarginta yake ba ta nuna fushinta akan hakan amma dai still ya ki ya daina ya ce shi gidansa ne dole ba zai faɗa mata ba kuma duk sanda zai dawo haka zai dinga dawo shine take so mallam ya bata shawara
mijinki bai da gaskiya mijinki ya saba sunna mijinki ya saba koyar annabi duk wani namiji da zai fita daga gidansa zai tafi ya dawo lalle sai ya sanar da matarsa zai dawo hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kada ɗayan ku yi tafiya la ya turuk alahu turukan kada ɗayan ku ya zo ya afkawa iyalansa cikin dare ba tare da ya sanar da ita ba manzo Allah a wata riwaya yace sai ya sanar da ita hakkinki ne in zai dawo ya sanar da ke annabi ma idan ya tafiya idan bai sanar ba baya dawowa alayhi salatu wassalam dole ne maza ku sanar da matayenku in za ku dawo musamman yanzu da Allah ubangiji tabaraka wataala ya yassare hanyar sanarwa ga wayoyi ga sagogoka ga waye da sauransu to ya kamata a kiyaye haram ne mijin ki yayi kuma ba daidai ya aikata ba ki ci gaba da ja masa kunne da nuna masa shari'a ku rinka hada su da malaman addini su rinka yi musu fatawa ko sa dan samu sanyi rai su bi sunna wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya je umra so ya sake ta to amma da ya dawo sai ya zo ayi sulhu to ya kafin ayi sulhun sai ya mu'amala aure ke shiga tsakanin su har ta samu ciki to amma dai cikin ma dai ta ce ya zube wai amma wai ya ce shi fa bai mai da ita ba
abi isa bai
shine wai take cewa tana cikin kokwanto sannan wai abokin mijin nata shi ma dai ta tambaye shi wai ya ce wai shi fa bai mai da ita ba shine take tambaya ita wai yaya
ai tsayar rayuwa jahilci kenan rayuwa ba addini rayuwar maguzanci ai duk mutumin da yake da mata ya sake ta inda bata gama idda ba yana dawowa da ya kwanta da ita ai ta koma kenan
automatically
bare kuwa dan haka ki gyara cikin nan ki tura masa dansa ne inji ta hidima ba wani kokwanto kuma ki zaman ki kake fita in ya mutsu ya kai ki kotu kina sakaci kina yadda to kenan zina ku kai haka aka yi mu wata fatawa kwanaki irin wannan wani ya saki wata yarinya haka kurin fa bayan ya saki ta sai je ke banta da ita ta saduwa da ita wai kuma wai tana cewa wai yaushe zan koma gida nace yau me sai kin nemi izinin saki ta tarkanki koma kai sai ce shi fa gaskiya ba mai da ita yayi ba sai nace to wannan kwanciyar da ita yi da ke fa wai yace wai shi dai bai mai da ita ba kenan zina ku kai ke kin yadda zina yazo yi da ke a'a malamai sun faɗa malamai fiki wallahi musu rahama yana daga cikin alamun miji ya mai da matar sai kwanta da ita bayan ya sake ta da haka ki koma gidan mijin ki ki ci gaba da zaman ki idan bai yadda ba ya kai ku kotu ku hadu alƙaliya je ya muku hukunci wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijin su uwar gida bai ta yi degree a accounting ita kuma amarya ta yi a bangaren lafiya to shi mai gidan yana aiki a bangaren lafiya sai ya samarwa amarya aiki ita kuma uwar gida bai sama mata ba ta yi masa magana sai ya ce wai fannin karatunta ne bai da hurumin sama mata aiki ta ce tunda ta iya sana'ar dinki yana da wadata ya bata jari sai ya ce shi ba zai siya ba wai hasada take wa amaryar dan ta samu ci gaba kuma ta ce baya bata ko sisi din ta yi bukatun ta yau da kullum shine take tambaya hakan adalci ne kuma
ba adalci bane ba adalci bane zalunci ne wannan zalunci ne kuma yadda ya samu wacce aiki ke mai nema miki aikin da ya dace da ke wannan shine balancing shine daidai duk da cewa nema wa mace aiki ka nemar wa mace aiki wannan ba wai wajibin ka bane a shari'a to amma kyautatawa ce to kuma tunda ya ware wata yi mata wani abu to ita ma wannan zai mata ita karatu ce ita ma wannan karatu ce me zai ce wace wai hurumin aikin ta ne bata sai ka nema mata sannan abu na biyu in banda zalunci irin na mazan wannan zamani ka bata jari ta sana'a mana ka yaye mata bakin ciki wannan ta ji tana daukar albashi wajen 100,000 a wata wannan kuma ka bata jarin gishiri da magi da omo da manja da man gyada da kafi zabuwa ta zauna ta rinka ita ma ta samu abin za ta rufa ka asiri ka ce wai ba za ka yi ba wato ya kamata alƙalai su rinka tsaurara hukunci akan irin waɗannan mutanen wallahi Allah ya sauke Allah ya shirya da shi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin yin saukar alƙur'ani ga mamaci
shi asali saukar alƙur'ani ibada ce da mutum zai yi wa karan kansa shi muka tashi kai ta sallah ne kaga wa kanka za ka yi dan haka bid'a ne a ce wai wani ya mutu aje a sauke mai ƙur'ani sau biyu sau uku sau kaza amma kuma ya halatta a karanta ƙur'ani a sauke ai in an sauke din ai tawassuli da saukan ai addu'a Allah ji kan wani amma a ce wai a karanta masa ƙur'ani shi da ya mutu wannan baya cikin aikin salaf baya cikin karantarwar magabata na kwarai sai a kokari a kiyaye wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta a sa yaro suna Ansar sannan kuma majinta yana neman aiki suna neman addu'a dan Allah a sa su a cikin addu'a suna cikin damuwa
Allah ya ba su nasara Allah ya ba su aikin da za su yi shi suna Ansar kama Ansar da Intisar ne suna ne mai kyau sunan ne bai da wata illa sunan ana nufin taimako taimakawa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan ita bai so take mallam yi bayani akan alwala ba tare da tsarki ba saboda wai ko a makarantu haka ko a unguwa akwai mutanen da wai ba sa yin tsarki kafin su yi alwala kawai sai dai su je su yi alwalar su su yi sallah idan aka musu magana sai su ce wai ba sa jin fitsari ko an yi wani a makaranta ta ce wasu da wai ba sa son su dauki infection ba za su je su yi fitsari ba kawai sai dai wai su yi alwala
to ai dama ita alwala shi tsarki ana yin sa ne inda bukata ai ko
to yawa ita tunanin
abinda bata gane ba kenan tsarki ana yin inda bukata idan akwai bukata mutum ya yi tsugunu sai ya tsarki in bai yi ba mutum zai iya hana kansa shiga ban daki alwala sai sallah wannan ba laifi ba
ne ba matsayi fitsarin
sai dai matsayiwa ne in matsayiwa ne wannan annabi ya hana wala huwa yudafi'u al-akhbasan ko matsa fitsari ko matsa bayan gida wannan haram ne mutum ya sallah yana cikin matsuwa amma mutum ya ga zai iya rikewa normal ya sallar sa baya so shiga ban dakin dan kai ya cutu ko bi layin ban daki ya halatta babu laifi bane hajiya in kin ga dama zaki yi ke ma wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta 8 a Saudiya tare da mamanta tace tun a cikin shekara ta 6 take cewa mahaifiyarta fa ita gaskiya gida take so ta tafi tana so ta yi aure amma wannan mahaifiyarta ta ce gaskiya sai dai ta ci gaba da neman kuɗi tace shekarar ta 20 yanzu haka da haihuwa shine take tambaya idan ta tafi gida ta je ta auren ta bata saba mahaifiyarta ba
bata saba mata ba dan bai kamata ta je ta mata biyayya akan barna bai aure shari'a ne aure addini ne kuma a lokacin ta yayi tana bukata ta yi auren ta bai kamata ta biya ta dan ta tara mata kuɗi kawai ta ki ta je ta aure ba ki dawo gida ki mata sayayya mai kyau in ta faɗa ki sai hajiya ya hakuri ga ni ki je ki auren ki kar ki saurare ta in ta yi fushi a ba ta hakuri uwa ce kar ki faɗa da ita kar ki jaye da ta amma auren ki shi ya fi miki alheri akan zaman Saudiya zaman takari ko zaman me ko da yake ba a so a faɗi wannan kalmar to amma dai wai dan mutane su gane dai na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma ta aikata wani babban laifi hankalinta bai ya ki kwanciya tace wai online ne haka wai wani kawai sai ya ce sai ya zo yana yin live haka sai ya ce yana yin istikhara sai ya dau lamba ko ya ce ka dauki lamba kaza sai ka ce ya ce dai a tura kuɗi tace wai ta tura sunanta da na mahaifinta da mahaifiyarta da sunan wanda za a yi mata istikhara akai ba a fa awa ɗaya ba sai ya bugo ya ce mata ai shikenan ai akwai alheri a wannan auren so abin da yake damun ta so sai ƙara bin wani shi ma wai zai mata istihara shi ma ya ce wai ta tura hoton tafin hannunta da sunanta ta bashi da kuɗi dai to ta ce yana yin abin wai sai ta ji ya fara maganganu na aljanu dai haka so dai shine yanzu abin yake damun ta
dole ya dame ki tun da kin je gidan boka duk boka yana kika je gurin su annabi ya faɗa mana ta kahinan awarafan fa saddaqa bima yaqulu fa kad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gurin boka ko dan gobe da nisa ko mai bugun kasa ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya kafirce da abin da Allah ya sa Qur'anin Muhammadu shi ne Qur'ani ki je ki tuba ki nemi afuwar Allah a wata riwayar ta Muslim idan mutum ya je gidan boka sallar su kwana 40 ma ba za a karba ba dan haka wannan ba wani magana istikhara haka suke fakewa istikhara istikhara suna cutar da mutane suna yin ƙarya ƙarya yake shi ya san gaibu ne ƙarya yake shi ya san gobe da abin da yake bayan nan ba wanda ya sai baka labari sai Allah ku daina ruduwa ku mata kuna kai kudin ku ana cutar ku kuna da gajeren tunani mata ana cin kudin ku bokaye suna cin kudin ku matsafa suna cin kudin ku akan neman aure ko neman miji ki je ki tuba ki daina zuwa ki samu malaman sunna ki tambaye su miki addu'a Allah baki miji na kwarai Allah ya ce miki wallahi alam na'am
Allah saka da alƙawarin take cewa mijinta ne wai idan ta sa irin ita sa kananan kaya na burge ta haka. So shi kuma idan ta sa kananan kayan na ran shi baci yake sai ya fita ma ya batta. Sai cikin dare zai dawo ya tashe ta kuma ya ce zai alaka aure da ita kuma tace ita idan ta tashin nan in ya tashe ta cikin daren nan aka yi ba ta iya koma bacci kwata kwata. So shine take tambaya sa wannan kananan kayan da take laifi ne za ta daina ne ko kuma ya za ta yi.
To na farko dai ita mace ai tana yin kwalliya ne dan ta burge mijinta abin da yake so. To tunda baya so sai ta bari. Sai ta tambaye shi me yake so? Wani irin kaya yake so? Doga yake so? Mayafi yake so? Bargo zai za ta rinka daurawa? Duk abin da yace shi yake so sai ta yi masa. Tunda aikin sa ne shikenan. Sannan kuma ta yi kokari ta jira shi kar ta kwanta baccin nan kar ta jefa kanta cikin ciwo. Wasu in sun yi bacci aka tashe su ba sa iya koma bacci. To ke shagalta da wasu ayyuka ke jira shi ku daidaita da shi akan wani lokaci da zai rinka dawowa. Idan yana doguwar hira a ce ya rage hakkinki ne wannan. Idan ku kika riga kika kwanta kika bacci tunda zaki cutu da bai halatta ya tashe ki ba tunda zaki cutu. Da iya cutar da ke ki kuma ya biya bukatar sa wannan ba daidai bane kuskure ne. Dan haka su daidaita da shi akan lokacin da ya kamata lokacin da ya dace. Kuma mata suna hakuri da maza akan wannan. Mata suna zama su yi ta jiran maza. Su yi ta jira duk matar da mijinta yake da kwana a dakin ta ko karfe nawa zai kai ba za ta yi bacci ba kadan ne suke iya bacci. Kaga magana ta Allah akwai nau'i na zalunci a cikin wannan. Amma dai ki masa kwalliyar da yake so. Tunda baya son wannan sa kayan ki daina sawa ki tambaye shi me kake so in sa ki rinka sa masa abin da yake so shikenan a zauna lafiya Allahu alam.
Allah ya saka kai wannan yake cewa bai ya fice ne daga gida matar shi sai ta kiranta a waya abi ya manta abu haka sai ya dawo dai sai ya ga bata nan sai ta dawo kuma sai ta ce wai cikin ta ne yake ciwo ta fita ta sai ruwan sanyi. So shine yake tunanin gaskiya kamar fa tana fita ba izinin shi shine yake neman shawaran malam.
Ya sa ido akan ta kuma ya rinka binciken ta. Insha Allah idan halinta ne tana fita ba izini zai gane kuma zai kama ta wata ran. Amma kar ya mata hukunci akan abin da ba shi da tabbaci akai ba shi da dalili tabbatacce kar ya mata hukunci. Amma da ya sa ido akan ta wallahi alam.
Allah ya saka da alkalimi tambaya ta karshe yake cewa yayi auren family ne auren dangi ne yayi. To bayan wata hudu da auren yace matsala ita ce yanzu babu zaman lafiya ba ta jin magana idan kuma yayi iyayenta magana akai dai ba ta daina ba yace ba ta sallah akan lokaci idan ya ajiye mata kudi kawai sai ta ce ya ajiye ya tafi sannan idan ya dawo daga aiki irin da ya neme ta sai ta ce wallahi ita fa bacci za ta yi shine yanzu yake neman shawarwarin malam yace wai dama kuma iyayenta yan bid'a ne shi kuma ahlus sunna ne
ba ai ba wani abu ne zahiri kawai ya hada kudin sai kara aure. Duk macen da take wa mijinta irin wannan dabi'ar kar ya bata lokaci kure mata kishiya samu wata yarinya gangariya wanda za su yi soyayya da gaske da ita ya auro ta in ma sallamanta zai ya bari sai yayi auren tukunna ya nuna mata lalle akwai wasu matan masu kula da miji amma ta zalunce shi kuma ta shiga hakkin shi yasa wasu matan su ma ba su da kirki wallahi kun kaga wannan halin da ai bai da kyau ai kada ya tsayin daka kai mata fada kai mata nasiha ka nuna mata hakkin ka ne akan ta kuma wajibinta ne shine zaman auren idan ta ki ta yadda haka ta ga za ta rayu kai kuma kaga ba za ka iya ba ka sallame ta na sunan Allah ya albarka yanzu dai masha Allah sai dai kudin kashewa ne babu kawai amma dai lalle duk macen da za ta rinka kafa mijinta irin waɗannan dokoki to ya kamata maza maza ya ɗauka mataki na gaggawa amma ni ban ce ka sake ta ba kawai shawarar na baka ka ƙara aure in ma babu yar birni ta yi tsada tsallaka wani ƙauyen garin ku haka idan a Kano kake tsallaka gwarza gwarza dinnan ɗan batta wudil wudil dinnan waɗannan garuruka masu albarka na kusa da mu aje ka samu wata budurwa gangariya ka shigo da ita birni ka ga ladabi da biyayya da za ta yi maka wato abin da za ta yi kurin ka rabu da ita za ta dauce ta ita mace wuka ce wata take wasa wata ya kaga wuka in dai bata da kaifi queers 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 sai kaga duk guda biyu sun yi kaifi to haka mace take
gaskiya
eh sai da competition Allah ya kanar da
to Allah ya saka da alkhairi to masu sauraro duka anan
muka akwai tambayar da aka bi mu bashi satin da
yake okay ayita
ina
okay akwai wanda ya rubuto tambaya last week ta rubuto tambaya tace mijinta ne ya sake ta sun yi wajen wata uku suna tare kwata-kwata babu alaka aure bai taba kula ta ba ko taba hannunta bai ba tace kuma sai ya sake ta to da ya sake ta kuma sai ya ce yanzu ya dawo da ita ita kuma ta ji an ce babu idda ga wanda ba bai alaka aure ba to dama ta ce kuma dama dai ba ta san shi auren dole kamar aka mata shine take cewa to
yanda abu yake shine kamar yadda wancan satin na fara bayani ban gama ba Allah yayi bayani a cikin Al-Qur'ani ya alladhina amanu idza tallaqtum an-nisa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha idan kuka saki mata dun mutun da aka aure ta kuma aka sake ta kafin ayi alaka da ita wasu ke banta ba wasu sadu da juna ba to ai babu wata idda ko baka bane amma idda ana yi ne dan a tabbatar da akwai ciki ko baki to shi ita ma ba su saba haduwa ba wannan kenan to tunda babu idda daman an ce namiji yana da daman ya dawo da matarsa bayan ya sake ta ai saboda tana masa idda ta wata uku ko jini uku ko to ita wannan ai babu ma iddan akanta dan haka yana sakinta in yana so ya mai da ita to sai dai ji shiga layin manema kuma sai da sabon daurin aure bi isama ya dawo da ita ba sai da sabon daurin aure tunda ai famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna dan haka tunda babu idda ke kin ci bulus lafiya lau ki je ki auren ki ko ya ce ya dawo da ke so dubu ba ki dawo ba to ai babu idda akai bai da iddarsa akan ki da yana da iddarsa akan ki ne da yake da dama ya dawo da ki tunda bai da iddarsa akan ki bai sai dawo da ki ba sai dai ya je bulayin zawarawa in kin ga dama ki zabe shi in kin ga dama ki kore shi halin sa ne ya jawo haka
kuma da yana son ta yi ajiye ta wata uku
in ban da wulakanci ai malam maza nan ba su da kirki wallahi kai ba da kai akai mana wata fatawa shekara biyar fa
eh kwarai kuwa
mutum ya aure mace shekara biyar bata taba ganin sa ba bai taba ganin sa ba kuma wai iyaye waɗannan iyaye wai an yi magana ai hakuri ai hakuri kaga wannan harkar ai hakuri ana cutar da ƴaƴan mutane ana ai hakuri ai hakuri wallahi ba daidai bane shekara biyar mutum ya aure mace yana ce yana karamniya a yawon duniya
sai da alƙali ya kashe auren kuma ya dawo
dan wulakanci sai da alƙali ya kashe auren kuma ya dawo bai da wani haƙi ai tunda aure ya mutu zance shi ma ba wata idda ta ci bulus Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu
Allah ya saka da alkari masauraro duka anan muka zo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku a group din Malama Hafsat wanda suke ciki ko kuma ta Facebook ko TikTok Dr. Abdullah Usman Gadanƙaya ko Injiniya Abdullahi Adamu Musa har da Instagram ma za ku iya dinga turo da tambayoyin ku sannan akwai lambar waya +234 809845 9565 sannan akwai Malam Ali Mustafa na TikTok mutane suna yawan tura masa tambaya ya ce a sanar da ku ba ta nan channel din ake tura tambaya ba kamar yadda muka faɗa ana turawa ne a page din Dr. Abdullah Usman Gadanƙaya ko Injiniya Abdullahi Adamu Musa ko ta lambar WhatsApp din da aka bada muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Lukman Bello Nawaila akwai Aminu Ibrahim Giyade sannan kuma da babban editor mai editing wannan tambayoyi Malam Abdullahi Rabi'u Mustafa akwai wanda suka rubuto da addu'o'i na neman haihuwa da neman mijin aure da marasa lafiya sannan nima a sana addu'a za mu yi exams gobe promotional exams a office insha Allah
to muna roƙon Allah tabaraka wata'ala da kyawawan sunansa da yan an roƙe shi yake amsawa duk wanda ya rubuto takarda yake buƙatar addu'a da waɗannan larurori da injiniya faɗa ubangiji Allah ya biya musu buƙatunsu Allah ya bada nasara Allah kuma yayi marasa lafiya Allah ba su lafiyansu masu lafiyan Allah ya kare musu lafiyarsu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya muna kuma buƙatar addu'a ta musamman ga shidan uwa injiniya Abdullahi Adamu Musa Dutse akan wannan jaraba da suke gabansa Allah ba shi nasara ba shi kadai ba duka waɗanda za su yi Allah ba su nasara Allah ba su taufiki Allah ya takaita duk wani abu na wahala Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya marasa lafiyar mu a cikin gidajenmu Allah ya ba su lafiya ayyanmu Allah ya sa musu albarka zuri'armu Allah ya sa musu albarka Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya taimaki sunna da ahlus sunna ubangiji Allah ya ɗaukaka da'awa ta tauhidi Allah ubangiji ya taimake mu akan rayuwa akan imani akan musulunci سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته